بسم الله الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da ta daidai da 15 ga watan Rabi'in Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434, daidai da 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 33 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin Tadwinus Sunna wallafar Professor Muhammad Nadar Zaharani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan ba a manta ba, muna karkashin inda malam ya kawo fasli na farko, a inda yace Tadwinus Sunna fil qarnil awwal wath thani al hijriyyin, wato tarihin rubuta sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tarata ainihin karni na farko da karni na biyu na hijira. Mun kai inda malam yayi tattauna mana dangane da wata mas'ala mai muhimmanci. Wannan mas'ala ita ce tadwinuhum lis-sunna fi suhuf, irin yadda sahabbai da tabi'ai suka rinka tattara sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin takaddu ko littattafai domin ainihin tsare su da kuma ainihin yada su. Sun yi wannan abu ne da umarni da sanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda nassoshi suka tabbatar da haka. Da malam ya kawo mana misalin ire-iren waɗannan takaddu da littattafai waɗanda aka samu daga wurin sahabbai da tabi'ai, ni ko sai na ɗauko mana ɗaya daga cikinsu wadda ita ce tafi shahara. Ita ce sahifatu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadda ainihin aka samu Professor Rafa'atu Fauzi ya tsaya ainihin tattarota daga cikin littattafai, yayi takhrijinta da kuma ainihin sharhinta. Mun karanta maganganu masu yawa a fasli na farko da fasli na biyu da na uku, a inda Professor ya kokarin kawo mana ingancin tabbatuwar wannan takarda zuwa ga Aliyu, da kuma lafuzzar riwayoyinta, da kuma abubuwan da ita wannan sahifa take ɗauke da su, waɗanda wasu malamai suka tuhunci cewa akwai kurakurai a ciki, amma kuma malam ya ba da ansa da cewa babu kuskure ko ɗaya a cikin wannan ainihin sahifa. Sa'annan da bayanin cewa ita wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kamar yadda wasu ke zaton cewa wai an fara rubutunta ne a zamanin ainihin tabi'ai, musamman ma ƙananan tabi'ai irin su Zuhri ba. An daɗe da fara rubutun sunna a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bayan da muka ji waɗannan bayanai, a yau za mu tashi inda malam ya ce al-faslu rabi' fiqhu sahifa. Waɗanne irin darussa, waɗanne irin karantarwa da tarbiyya, waɗanne irin saƙo ne ita wannan takarda ta Sayyidina Ali take ɗauke da su a nan naɗe daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ya dunkule abubuwa kusan guda takwas waɗanda ya kira su mawdu'atu sahifa. Yace ita wannan ainihin takarda tana ɗauke da darussa akan abubuwa mabambanta. Yace kaga dai na farko ta ɗauko bayani dangane da haramul Madina, wato haramin Madina, cewa Madina gari ne mai tsarki, kuma gari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi tun daga iyakokin shi na gabas zuwa yamma, iyakokin kudu zuwa arewa. Zamu zo mu tattauna wannan kamar yadda mun fara tattauna a baya. Na biyu, zimmatul muslimina wa amanatuhum. Zimmatul muslimina wa amanatuhum. Sai kuma bayani dangane da daraja da ainihin irin amana da mu'minai suke dauke da ita. Wato mu'mini yana dauke da darajar sauran ƴan uwan shi a duk inda yake. A ƙarƙashin haka, in yaje kullo wani alƙawari, to dole ne ƴan uwan shi mu'minai su zo su tabbatar da wannan alƙawari, domin shi ke tabbatar da cewa ashe yana da daraja a wurin su. Haka kuma mu'minai mutane ne masu amana. Idan suka kulla amana koda da makiya ne, to ba sa khiyana, ba sa ainihin ha'inci ko kuma cin amana. yayi yanzu tun da zai dage kenan na'am to Allah kiyaye daga cikin alheran irin waɗannan malamai su professor Matur Zahrani su ne sukan dauki dalibai su je da su su nuna musu waɗannan abubuwa musamman daliban da suke baki ne kuma akwai ire-iren waɗannan malamai suna nan Bridget shi yasa nake cewa a duk duniya ban san wurin da malamai na salafiyya suka taru waɗanda suke mutanen arziki ne masu yi wa ɗalibai fata da son alheri suna taimakawa ɗalibi ya san ilimi ya fahimce shi irin ƙasar da a yau ake kiranta Saudiya ba ina faɗin wannan da iyakacin adalcin alherin da na gani amma kuma ba ina cewa babu su ne a ko'ina a duniya ba amma inda suke da yawa kuma suka bayyana kuma alheransu ya bayyana wallahu ta'ala a'lam mai yiwa akwai su a tarin wasu wurare waɗanda mai yiwa ban sani ba amma dai a iya inda na gani to waɗannan suna daga cikin waɗanda wannan alherai ya bayyana Allah ya ƙara al'ummar musulmi yawan irinsu to sai malam ya kawo cewa sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda ya ce ainihin mil 12 shine ainihin ake kirgawa ta bangarorin Madina shine sai ya zama wato iyakacin waɗannan abin nan fadi na Madina Imam Ahmad kuma yake cewa ainihin wato tsakanin waɗannan labobi guda biyu tsakanin waɗannan duwatsu baƙaƙe guda biyu ma'ana sai ce a samu ainihin baridi ɗaya can baridi ɗaya ma'ana a daidaita to haka dai Imam Malik ma ya fassara amma dai babban abin da za a gane fadin Madina da shi da haramin Madina shine abin da ne mana bayani to sannan malam ya kawo sirrin da ya kawo ya sa irin wannan haddadewar sir gano sirri a cikin shari'ar musulunci abu ne wanda yake in shari'a ta bayyana sirrin ita da kanta madalla idan ita shari'ar bata bayyana ba to kuma wannan babu ainihin wani abu da za a iya cewa wajibi ne dai ayi imani da wannan abu ina fata an gane domin kullun abin da muke ta nuna wa mutane shine umirna bil ittiba'i wa nuhina anil ibtida'i an umarce mu ne da bin shari'a ba mu umarnin mu kirkiro wasu abubuwa na tunani ko kuma wasu ayyuka ko makamantansu ba to sannan sai al-ahkamu adh-dhahira li haramil madina wasu hukunce waɗanda suke a zahiri na dangane da abin da ya shafi haramin Madina din a takeice dai na daga cikin waɗannan hukunce shine akwai albarka a wannan gari sannan na daga ciki kuma kamar yadda kaji a wasu cikin riwayoyi waɗanda ainihin muka karanta na daga ciki kaga dai annabi ya ce faman ahdatha fiha hadathan wanda duk ya kirkiro wata shegantaka bid'a ce fasikanci zinace ne gidajen shan giya raye-raye kaɗe-kaɗe sata duk wata shegantaka in ka sake ka kirkiro aw awa muhdisan ko kuma ya taimaka wani mai shegantaka ko wani mai bid'a ko wani mai yin wata lalata fa alaihi la'natullahi wal mala'ika wan nasi ajma'ina Allah tsinuwar Allah ta tabbata kanshi da mala'iku da mutane gaba ɗaya to kaga anan na daga cikin hukunce to kun ga wannan maganar jama'a faman awa muhdisan dinnan faman ahdatha fiha hadathan wanda ya shegantaka ciki ko kuma ya taimaka wani mai shegantaka a cikin Madina to babu shakka wannan magana tana da girma kwarai da gaske kaga idan ka je ka bude gidan karuwai to wannan hadisi ya shiga cikin ka kai baka bude gidan karuwai ba sai ka bada gida haya sai wani ya je bude gidan karuwai ka shiga ciki awaita muhdisan sai ka bude shago kana siyar da abubuwan da shari'a ta halatta ka shiga ciki sai ta haramta afwan sai ya zama kai ba kai ka bude shago ba sai ka bada haya shago shi yasa zaka ga hatta masu aski idan aka ba su shagowa gane wane yana aske gemu sai su ba shi notice sai tashe shi sai ya tashi saboda yana aske gemu haramun ne domin duk wanda ya haka ya shigo cikin wannan hadisi ina fata an gane to lallai ne mutane sai su dubi wannan da kyau la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyama sarafun wala adl kana al-qiyama Allah ba zai karba mishi farilla ba ba kuma zai karbi nafilar shi ba kun ga wannan yana daga cikin hukuncin hukuncin zahirai waɗanda ke Madina sannan la yuqtala khalaha abin da ya shafi ciyawa ko wani ice na makka ko wani ganye to ba a datsan shi wala yunaffaru sayduha haka nan kaga dabba farauta ba za ka yi wala tultaqatu luqtatuha illa liman ashara biha in kaga kayan tsintuwa to tsallake mai su ya zo ya dau abin shi sai dai in zaka dauka ne ka je kai cigiya to kaga in baka da lokacin cigiya ba za ka dauka ka je ka aje ba balle ka dauka ka je kai amfani da shi sannan wala tuqta'u shajaratun illa an ya'lifa rajulun ba'irahu bi halatta ka je ka daddatsu bishiya ba sai dai in mutun ya kakkabi bishiya domin ya ciyar da raqumin shi wala yuhmalu fiha silah sannan ba a yawo da makami a cikin ta kun ga waɗannan suna daga cikin al-ahkamu zahira hukunce hukunce waɗanda suke zahirai ne a cikin ainihin Madina ina fata an gane sannan ya sake kawowa kuma yadda ya zo a cikin usri wayoyi waɗanda duk mun karanta su in har ba ku manta ba an fahimta shi nan daga ciki akwai riwaya Ibn Abbas cewa inna Allah harrama makka falam tahilla li ahadin qabli wa la tahilla li ahadin ba'di wa inna ma ahallat li sa'atan min naharin la yuqtala khalaha wa la yu'dadu shajaruha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqtatuha illa li mu'arrifi na fatan an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan kuma malamai sun tattauna maganganu masu yawa dangane da waɗannan mas'aloli kamar yadda aka sani tunda mas'aloli ne na fiqhu akwai yiwuwar dama malamai za su tattauna wasu su yi sabani wasu abin da suka fahimta a hadisin daban da abin da wasu suka fahimta sannan sai kuma bayani dangane da zimmatul muslimina wanda mun tattauna akai sai bayani dangane da amanul abd ina fata an gane mun tattauna akai da kuma amanul mar'a jama'a kun fahimta ma'ana me ake nufi da ainihin wato zimma ta musulmi mun tattauna dangane da inda annabi yake cewa wa zimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa alayhi la'natullahi wal mala'ika wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu yawm al qiyamati sarfun wala adlun na fata an gane idan har wani musulmi ya je dauko wata yarjejeniya ko wani alkawari to kar ya zo a gwasale shi ko a gwale shi to sai malam ya zo yana tattauna dangane da amanul mar'a yanzu misali jama'a sai mace sai ta je sai ta dauko wata amana ko sai ta je ta dauko wani alkawari ba za a ci amanarta ba babban madogara akan haka hadisin Ummu Hani annabi ya bada dokar cewa aje duk aka shi kafirai ayi kaza a Makka kaza kaza amma wanda ya gudu gidan Abu Sufyan a kyale shi wanda ya shiga Ka'aba a kyale shi to annabi bai fadi gidan Ummu Hani ba sai kanin mijinta ba musulmi bane sai ya gudo gidanta kuma sai ta saka shi a daka sai ta kulle shi yanzu ta bashi me kenan ta bashi amana shine ta bashi kariya ta bashi protection sai Aliyu ya biyo shi yazo zai kashe sai ta hana shi Aliyu din nan kaninta ne sai ta ce bari ta je ta kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta kai kuka annabi ya ce qad ajarna man ajarti ya ummu hani wanda duk kika saka cikin amana to mun zartar to kenan yanzu amana da mace za ta bayar ita ma ba a khaffara ta ba a wulakantarwa za a cika mata amanarta to haka nan malam ya kawo dangane da ainihin amana ta bawa bawa ne shi ma mallaka wani ne cikin musulmi amma musulmi ne shi sai ya samu wani ya shiga cikin halin kakana kai sai ya dauko sai ya ce ya saka shi cikin amana shikenan shi ma ta yi jama'a kun fahimta to wannan yana da kyau lalle a fahimci waɗannan abubuwan kuma a san su to malan yazo ya kawo kuma man la yasihu amanuhum ittifaqan, akwai wadanda su kuma koda sun saka wani cikin alfarma da amana to bai ba, kamar wa, kamar kafiri, koda kafirin amana ne, an fahimta, ya dauko wani yazo ya saka shi cikin alfarma a daular musulunci, wannan bai yi ba. Ina fata an gane. Yawwa, haka nan ma laye kawo mahaukaci ko yaro karami, domin maganganun su ba abun ai hukunci da su bane. Haka nan kafirai su tara wani su ce lallai sai ya sa hannu sai ya rubuta sai ya kaza ya bada amana akan kaza, ha, shi ma wannan ba za a yi itibari ba domin mukrihi ne. Ina fata an gane. Sannan sai kuma laye kawo al'adadul ladhi yajuzu lahu al'aman, mutum nawa za a iya kulla wannan amana da su. Malai ya ce a dukkanin kafirai shugaba na musulunci yana iya zuwa ya ainihin kullo wata amana, haka duk wani wanda yake da wata wala'i a ƙarƙashin haka. Idan khalifa na musulmi ko gwamna na musulmi ko wanda yake da wani hukunci kamar ambasada ko wani makamancin haka ya je ƙasar su sai ya ba su laminin su zo ƙasar shi su zo su gina kamfani su yi kaza su yi kaza, za su zauna cikin aminci shikenan. Kamar yanzu irin abubuwan da suke faruwa jama'a, musulmi waɗannan matasan mu da suka tashi duk zafin fahimta addinin ka yadda kake gani, a'a in dai har wani wanda yake da iko ya je ya ba su amana sun zo shikenan, dole sai dai ku ku yi kokarin ya za ku shi ku same shi in ya zo ya warware amana. Amma lokacin da za a ce shikenan kun zama ƴan Niger Delta kuna kidnapping ko kuma kawai ku je ku samu wasu tura ku je ku kashe, gashi nan irin abubuwan da suke faruwa, an je an gayyato wasu likitoci sun zo za su yi aiki, ko da ba ku yarda da aikin da za su yi ba, ba zuwa za ku yi ku kashe su, za ku je ne shi ku matsa mishi cewa lallai in ma har za ku haɗa mai da barazana ce da tahdidi, lallai ne koru waɗannan ku ba ku yarda ba, amma ba za ku je ku hukunta su don a lokacin da kuka yi wannan to shikenan. Yanzu kun nuna kenan musulunci bai da amana, domin wannan sa hannu da aka yi da ya je daga ƙasar su ya je ɗibo su da kaza da kaza shi ne amanar da ya ba su, don in sun san cewa in sun ba ku likitoci an zo za su yi aikin likitanci kuma daga ƙarshe za a kashe su, akwai amana? Babu. Don haka dole ne mu rinƙa fahimtar yadda nasoshi suke jama'a, in ba haka ba sai zama nan kana tunanin kana aiki da musulunci amma kuma baka bi fassarar musuluncin ta gaskiya ba. Ita ce waɗannan hadisan su ne suke fassara waɗannan ayoyin da kake gani, ko kuma su ne suke ƙayyada abin da kai kake fahimta shi mutlaq. Allah ya ce a kashe kafirai, faqtulul mushrikina haisu wajadtumu, duk inda ko same su shikenan, mun same su a Fatasku, mun same su a Gambo, wurin gala mun same su a Zare, sai a kashe su. Sai ka ce wannan aya kake aiki da ita. To amma waɗannan kafiran zuwa aka ɗauko su a bisa wata amana da yarjejeniya, don haka ba za su shiga cikin waccan umumin ayar ba. Me yasa? Saboda ga hadisai sun ƙayyade. Dole ne mu rinƙa fahimtar shari'ar musulunci a bisa hasken abinda Annabi ya dora. In ba haka ba, wallahi jama'a, sai ka gama tunanin kana aiki da musulunci. Shi yasa a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala fi sabilillah sai ce wallahu a'lamu biman yuqatilu fi sabilillah, wanda ya yaki ya mutu wajen tada addinin Allah sai ce ko da yake Allah shi kadan ya san waye fi sabilillah, idan abu ne a cikin zuciya. Shi yasa aka hana duk wanda kaga ya mutu wurin jihadi kai tsaye ka ce mishi shahidi, saboda baka san yadda al'amura za su iya kasancewa ba, baka san yadda al'amura za su kasance ba. Afwan, Allah madaukakin sarki ya taimaka. To wannan kenan. To dangane da ɗaiɗaiku musulmi kuma fa, kai yanzu za ka iya zuwa a matsayin kai ba gwamna ba, kai ba minista ba, kai ba kowa ba, sai ka je yanzu ka ba wata ƙasa ko wasu tarin kafirai amana cewa su zo ƙasar ku za su gina kaza za su gina kaza, malamai suka ce an baka iko a matsayin na kai ba kowa ba ka ƙulla alƙawari da mutum ɗaya zuwa mutane goma da duk wani haddi da za a iya cewa bai yi yawa ba, sannan kuma ka kiyaye amana da zaka ba su, ba zaka ba su amanar abin da kai kuma baka da iko akai ba, tunda kai ba kowa bane, ba zaka iya cewa su zo zaka yanki ƙasa zaka ba su ba, suna zuwa shikenan sai ka ce kai alƙawarin zaka tafi kilomita 10 dan haka dole sarki ko gwamna ya cika wannan amana a ai kuma ka shiga cikin abin da baka da iko akai amma a sun ce maka ne za su zo za su ainihin zauna a kusa da ku za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza sai ka tabbatar cewa abin da za su yi kai ka amintu da shi ba za su ci amanar musulmi ba wannan yana daga kuma matsalar da kai kuma da zaka bada amana ya kamata ka duba in sun zo sun zauna a anguwarku yaya ɗabi'unsu za su kasance wani irin sharrori ne ake zaton za su faru menene za su kawo na alherai duk waɗannan abubuwan a dube su tukuna shi yasa hatta bada amanar su kuma shugabanni da suke shugabanci da sarakuna dole ne su tsaya su dubi waɗannan abubuwan waɗannan mutanen mun kawo su na'am za su zo za su kawo mana sana'o'i wanda mutanen mu za su samu aiki mutanen mu za su koyi kaza to shikenan sai a nuna musu amma kun ga mutanen wannan wurin to ga irin ɗabi'unsu ga irin al'adunsu ga kuma mutuncin addinansu dan haka ko kuma ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza ba wai zuwa za a kawo su kawai za su zo su zauna ne a ƙasa da tunani irin nasu 100% da komai irin nasu saboda haka kawai sai zo ya shimfida da duma da la'asar a tsakiyar jama'a da gajeren wando matan shi da yan guntuwan musisi haka yan guntuwan riga yana rungumar ta yana kissin nata suna shan ice cream ƴaƴan musulmi su taru guda 100 suna kallon su suna kewaye su a ce la dubi 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 yana tsotsan bakin ta la me yake mata la dole ne a rinka duban irin waɗannan abubuwan sai a nuna musu za ku yi waɗannan karnakancin naku ku yaɗa kunan ku ina fatan kun gane duk waɗannan abubuwan sai an dube su Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan mala ya kawo ainihin sharuɗa na ainihin amana ɗin cikin malamai wasu sun kawo cewa kun gani a sharɗanta cewa adamu darar alaina bi ta'minil kuffar kun ji maganar da na gama faɗi yanzu za mu ba ku amana amma da sharaɗin abin da za mu ba ku amana a kai ba zai cutar da mu ko an fahimta jama'a to cutarwa nan ta zahiri da kuma cutarwa ta hakika da sauransu kun ga yanzu nan ga kafirai nan an dauki amana an ba su sun zo sun zauna suna fashin dutse a nan wannan sana'ar fashin dutsen lalacewar mu ta kai in ba haka ba gashi nan gwamnatin jihar Kaduna tana da ma'aikata wadda take da yi to sai aka bar abin ya lalace aka zo ƴan ƙasa suka dauka su ma abin dubbe kai ko ina bai lalace cani suka zo da kayan aiki suka zo suka kafa gashi nan ba irin dutsen da ba za ka je ka siya ba a cikin sauki da arha kuma a san da kake so za ka je ka siya kuma adadin duk da kake so to kun ga yanzu wannan sun kawo alheri ko to amma menene kuma sai asalin masu wannan sana'ar waɗanda jalinsu ya karye a suwane suna gefe guda kuma suna ganin abin da suke sai da tifa guda waɗancan sun zo suna sayarwa rabin kuɗi sannan wani in ka baya kawo maka tifa guda sai ya kai sati uku bai kawo maka ba wannan ko ga wajen tifa 200 nan in kana so yanzu zo ka siya ka tafi sai suka je sai suka ingiza mutanen ƙauyen cewa ai ƙura tana bushe ma'ana sai aka tado da nuna musu cutar da da can ai ana yi ai da can ana fashin dutsen a wurin to yana cutar da su eh ko a'a amma dai dama ana yi amma yanzu aka zo aka nuna musu to ai shikenan aka zo sai da aka ta da rikici aka zo aka yarjejeniya da kaza da kaza da kaza ma'ana akwai abin da yake yana cutarwa amma za a ce musu to za ku yi asibiti a wuri kaza ko kuma a'a ku matsa ku koma wuri kaza ko kuma ku mutane kaza saboda alherin wannan abin ku jama'ar ku tashi ku matsa ku koma wuri kaza to wannan cutarwa wadda muke gani maddiya ke to akwai cutarwa ta ma'anawiya ta tarbiyya ta addini ita ce wadda na kawo duk sai an dubi waɗannan abubuwan tukuna kafin ainihin a ba su amana din sannan wannan kafirin da zaka kawo ka zo ka boye shi saboda rikici ya tashi za a kashe shi wani irin damage ne dama yawa musulmi shin dama ba irin shi ne ake nema a kashe ba idan irin shi nake nema a kashe wannan ko ina ya shiga sai an kamo shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya wacce doka yace wanda ya shiga Ka'aba ku kyale shi sai ibnu khatalin sai zo sai makalkale wa ka'aba haka zuwa ga annabi to ga fatawar da ka baya amma kuma ibnu khatalin musulmi ne ya rida ya dawo maka cikin kafirai to yanzu ya zo ya makale wa ka'aba yana daga cikin wadanda za su ci albarka fatawaka manzo Allah ya ce ku je ku kashe shi kenan kaga in ya zama wanda dama ana neman shi ne to shi ba zai ci wannan sassaucin wadannan abubuwan ba Allah madaukakin sarki ya taimaka amma la yakawa al alfazu allati yanqidu biha al aman lafuzan da su ne ake iya abin ana iya yi ta hanyar rubutu ana iya yi ta hanyar dan aike da baki ana iya a kasar su can kuma ana yi a kasar musulmi duk ana yi ina fata an gane malamai suka ce koda ishara ce ma wadda ainihin ta kasance a dunkule ba a farfasa details ba ba a farfasa bayanai ba a ce kawai taho kasar mu kana cikin aminci shikenan ya isar taho kasar mu kana cikin aminci ya isar haka kuma koda wani abu ne wanda in an yi a isharance ya isar ina fata an gane yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka sanna malaika alhikma min mashru'iyyati amanil kafir wacce hikima ce ake iya fahimta sakamakon aminci da za a baiwa kafiri a kasar musulmi to malamai sun kawo maganganu masu yawa kwarai da gaske an ruwaito daga sayyidina Umar ga irin al'amuran yadda suka kasance wato na daya saboda kun ga addinin musulunci ba mugun addini bane na addinin musulunci ba mugun addini bane saboda haka addinin musulunci ba shi da wani sharri da yake kulla wanda in ka matso kusa zaka zo ka ga wannan sharrin dan haka shigo kasar musulmi shigo anguwan musulmi shigo cikin kasuwannin musulmi zo ka bude shago zo a rinka yi da kai zo kasar musulmi ka sari kaya baka da matsala yanzu kwanaki ta she NTA ta dauko wata kasuwa da ake zuwa ana auno masara a Gombe gashi nan inyamurai da yarabawa ne suna ta nuna irin alherai da suke samu irin yadda suke jin dadi irin yadda suke mamakin amanan musulmi yace sai turo musulmi kudi ta banki sai hadari sai wannan musulmi sai taso ya dauko kudin sai biyo shi ya neme shi a garin su yace kai I never see this kind of thing in my life. Da bezo ya shigo cikin mu ya ga amana ba. Ina ne zai iya karanta wannan? A can in ka shiga coci a Port Harcourt ko a Lagos, in ka ji irin kalmomin da ake gaya musu domin a samar musu da misconception akan musulunci. Wato shi mai fadan in ma yana da wata shubha in ma ƙarya ce zai zauna ya kirkira kawai dan a kyamaci musulunci. To dan haka zaka ga waɗanda aka ba su amana din suka samu suka zo suka zauna anan in akai wata tijataja suka gudu bayan kwana biyu sai ga sun sake dawa ɗan uwansu su gargade su su ce ba za su iya zama a can ba saboda a can za a cinye maka kaya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ka tafi kasuwanni irin na Fatuskum kaga in suna ci ka tafi nan kurkusa kasuwanni irin na Susundu da makamantansu in suna ci ka je ka gani kasuwar ri mun gado muka je yan makonni da suka wuce ranar Laraba tana ci ka je ka ga arna sun je siyayya ka je ka ga arne zai je zauna a rumfa yana da wai yara Hausawa musulmi ya tura su su je su siyo mishi kaya to kun ga wannan na daga cikin hikimar bada amana din su zo su ga mahasinul islam na biyu tunda asali su mutane ne mu mutane ne to mutane suna da abubuwa da suke tarayya suke taimakawa juna suke bayayya ba ni in baka a daidai lokacin da suke tawa su kawo lemo nan su sayar a wannan lokacin mu muna buƙatar lemo da ayaba a lokacin muna buƙatar abarba da kwakwa su a can waɗannan abubuwan kamar abun banza ne zaka je ka same su a kasuwannin suna ribewa haka nan kuma zaka samu masara ba kauye ya kawo ta yayi tagumi ya rasa waye zai siya yanzu sai ya biya kuɗi kuma an sake komawa da ita kauyen su to can kuma su kuma suna neman ta kaga kenan suna da buƙatar mu muna da buƙatar su to musulunci ba mugun addini bane wanda zai ce to tunda ka shiga musulunci ga wani abu wanda ba cutar da kai yake ba amfanar da kai yake amma yace bari ashe kun ga da wannan kenan koda daula aka kafa islamiya mahdha ha za su rinka shigowa shi yasa an kana karanta muktasar mai muktasar ya kawo matsala ta taxation da levy yaya za a rinka dora musu tarayin haraji ya za a rinka dora musu kudin tikiti na shiga kasuwa ya za a rinka dora musu a to kai ka kawo kaza baka saya zaka sayar eh to zaka sayar duka amma kuma za a rinka ne ana lura da cewa musulunci fa ba addini ne wanda yake gallaza maka saboda kai ba musulmi bane har abin ya kai ga kiyayyar musulunci sai a rinka nuna maka misali jama'a a jihar Ondo lokacin da muke harkar dauko azara da timba da katako da makamantansu idan ka je zaka je gidan sarki ne a yadda abin ya fara da farko zaka je gidan sarki ne akwai wakilin karamar hukuma akwai wakilin fada sai ka je ka yanki takardar nan da zaka yanka bai wuce ka ba da naira 500 ba ina magana yau shekaru 20 shekara 25 da makamantan sun ka bada dan 25 din ya dan 200 din nan shikenan sai a baka izini ka shiga daji in ka shiga daji ga laborori nan ka diba ka shiga da icen ka nan ka da zartan ka nan ka azara da kayan aikin ka ne ka shiga ka dibi abin da ka so ka diba to wani lokaci kawai sai ku ga katsan matasan gari sun taso suna hayaniya sai su tara hanya su ce yau ba mota azaran da za ta fita nan to in aka je sai an tafi wurin sarki sai a je a sake zama da wakilan matasa to shi kuma sarkin da yake mai hikima ne sai ce to kun ga wannan arziki ne mai yawa kuke dibewa su kuma wannan ita ce baiwar da Allah ya musu to dan abin da kuke bayarwa ne ya zama yanzu ba shi da tasiri shine ana neman za ku kara ne to shikenan sai a ce yanzu duk wanda zai shiga zai kawo 1000 misali to su kuma masu aikin su ma in zaka tawo zaka je ka sayo sarki biredi zaka sayo matar sarki atamfofi da leshi haka dai abubuwa na cin hanci kai ma zaka je ka kai shine ko kun fahimta jama'a to dan haka abinda kawai nake cewa shine ana buƙatar juna yanzu duk arewa nan ina ake fito da azara da katako da lemo da abarba da ayaba da manja da man gyada ka gani sai kaga amma gashi waɗannan abubuwan yanzu ana ta kawowa daga can to su kuma nan sai kaga dubi irin kifi da ake fitowa daga jihar Borno daga jihohin Kebbi da sauransu to dubi abubuwa da waɗanda ba su da shi dubi shanu saurari waka shata idi na sada mai saniya kaga duk waɗannan me yake nuna maka yana nuna maka kenan duk yadda daula islamiyya ta ƙarfi ashe dai za a ci gaba da kulla aman din to ashe kenan duk abin da ya zama labudda ko to shari'ar musulunci ba ta katse shi sai ta tsaya sai ta yi mishi tsari haka ko a cikin gidanka duk abin da ya zama dole ne to sai a tsaya a yi mishi tsari dubi kashi duk gayunka dukkan gidanka ba za a ce to saboda wannan gida ya ginu an daina yin kashi a cikin gidan nan saboda haka sai a ce ba za a yi shadda a gidan ba kaf saboda tsabar gayu a gidan ba yadda aka yi tunda labudda zai iya zuwa karfe 1 na dare zai iya zuwa karfe 2 na dare za a fita ne ba za a fita ba don haka me za a yi sai a yi shadda amma sai ita ma a yi gayu a wurinta a yi mata abubuwan feshe-feshe ko da wari zai taho sai ka ji kanshi ne ma yake towa daga wurin to haka duk abin da ya zama labudda ko to zama ake tsara shi ba cewa ake to shi kenan ya zai a bari kawai mana a dunkule a'a in an dunkule din yanzu ko raba Najeriya akai ko duk a gama rabawa a takarda amma ba da duk abin da ake na mu'amala ko babu kwaya ɗaya da za a daina ka duba da kyau ka gani ko an raba Najeriya siyasa ce kawai a raba din in aka tafi kuma ƙarshenta za a dawo a sake haɗewa saboda an waye gari ana buƙatar juna ɓangarorin saboda kowa akwai wani abu da Allah ya mishi baiwa wanda wani yake so wani kuma shikenan duk addininka ba za ka ce addinin ya wadatacce ka shikenan ka daina cin abubuwan abarba da sauransu kuma duk yadda za ku yi a nan yankin sai zama
nan yankin kuma ba a samu abubuwa kowanne wuri ka duba tsakanin kasar Kano da kasar Zazzau ba wani nisa bane tafiyar minti kaza ne daga kasar Kano ake shiga kasar Zazzau kana shigo kasar Zazzau sai ka fara samun lukuki babu lukuki ba Kano bai san lukuki ba ko kadan amma kace lukuki sai ba Hausa yace maka lukudi sai ce a ba lukudi wani abu ne da ban lukuki sai ce bai san wani abu lukuki ba tarkacen ku ne na zage zage ka nemo min ina kanya take a kasa zage zage kanya bata to ka duba ikon Allah da ka haura kana shiga kasar Kano sai ganta gata nan a kwano suna tsayarwa in ka ce ba zan zage kanya sai ce bai sani ba a shigowa ake da ita amma ina tushenta a Zaria ina take a kasar Zazzau to ci zaki ba ci zaki a Kano kuma ba su ma san shi ba Kanawa to dubi fa nan ne kai a keke fa sai ka haura amma babu daga nan ne za ku gane abin da nake faɗa muku jama'a rannan na faɗa wani ɗan boko wannan maganar ya ce zai tara min wasu manyan masana'uwa yin musu da kai game da wannan maganar ya ce wannan magana don muna zaune jama'a yana bubbuga wasu mutane ne waya yana magana man fetur kaza 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 sai na ce ai ba a bincika ba ai a kowace shekara ya kamata a bincike ne duk inda ruwan sama ya sauka jama'a ina so ku gane ruwan saman kowane yanki a cikin gari ma ko yana da bambanci shi yasa sai ga ana ruwan sama a sabon gari a Zaria ba a yi ka tafi gonakin cikin sabon garin Zaria da gonakin Zaria city sai ga ganyayyakin da ke fitowa ma daban-daban ne ruwan saman ne daban-daban to arzikin daban-daban ne don haka ba wanda ya sanar da kai cewa bana fetur bai sauka ba fetur daga sama ne gold daga sama ne komai daga sama ne wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna kun ga wannan maganar shi da yake dan boko ne da ya jita yace wannan sirri ne na ilimi amma so nawa muna fadin ta ana albarkar qur'ani duk sanda ruwan sama ya sauka to yana sauka da wani abu ne to kuma kowace nahiya akwai irin ruwan saman da Allah yake musu yanzu da ka tsallaka nan kana wuce abaji zaka ga kwanan su yana yin ja me yasa baka ganin haka a arewa da wahala arewa ka zo gari gaba ɗaya ka samu kwanan garin zinc ya roast ya yi tsatsa ban san ko kun taɓa lura da wannan ba amma yanzu in ka shiga garin Ibadan sai ga kwanuka da yawa sun yi jawur me yasa yana da alaka da irin ruwan saman da ke sauka yana da alaka da wannan to kar kai mamaki irin wannan ruwan saman da ake saukan musu wanda yake wahalar da kwano yayi ja ko shine kuma lemo yake so da abarba da ayaba ko kuma nan da ba ku da shi dan haka ayaba ba za ta sai dai a yi muku wata gujul-gujul gata nan kamar ya jujuwa majuju ai nan ka shuka ayaba sai ga ta zama wata kuturwa haka ta yi gujul-gujul haka kai duk yadda za ka bata ruwa sai ta ce a ta fata an gane so iko ne na Allah zalika taqdirul azizul ko alim Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai kuma takafu dima'il muslimina nan mun tattauna wannan to dangane da cewa jinin musulmi daidai yake hatta namiji da mace jama'a in dai musulmi ne namiji ya kashe mace ko to in aka tashi za a kashe shi ne ba za a ce za a kashe rabin shi bane mace ba rabin shi bace idan mace ta kashe namiji ko ba za a ce to sai a hado ta da wata a kashe ba a yanzu za a dubi annafsu bin nafsi to haka nan kuma qatlul ko haka ne hurri bi qatlihi abdihi abdi ghairihi da za a iya kashe shi saboda ya kashe bawan wani shi qatlus sayyid bil abd mai gida sai kashe bawan shi mumini mai gida ne ina da bawa amma bawa musulmi ne sai na kashe shi za a kashe ne saboda anan jinin mu darajar shi daya ko da na mallake shi na mallaki yancin shi ne ban mallaki jinin shi ba ba kamar kazaka bace yanzu kazaka ka mallaki jininta duk garin nan za a lallashe ka zaka ce wallahi sai kayan ka ta in za a sayi ta miliyan 1 sai ka ce a wallahi baka sayar ba ba wanda ya sai ce haramun ne ka yanka a baka to bawanka ba haka bane ina fata an gane haka nan katlu sayyid bil abd to katlu walid bi waladihi to anan ne shari'a ta istisna'i saboda akwai nassi uba sai kashe da to anan ba za a kashe shi ba shi saboda nassi yazo yayi istisna'in wannan amma an ba haka ba idan dan ne ya kar uban to shi kuma za a kashe shi saboda nassi bai yi wannan togaciyar ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi a sai lahira wato wannan hukuncin ba wai za ko ya tafi a nan duniya ba wani hukunci amma a lahira kai to amma a irin wannan wurin ga duk wanda ya kware game da shari'a ya san to alkali ko mai mulki yana da yancin wani horo ga uban horo wanda na jan kunne to shi babin horo abu da yake kamar da malaman fiqh suke fadi sa'annan la yuqtal muslimin bi kafirin wala zu ahadin fi ahdihi muslimi ba za a kashe shi ba saboda ya kashe kafiri haka nan wala zu ahadin fi ahdihi idan kuma ya zama akwai wani wanda aka yi wani alkawari da shi yana cikin alkawarin nashi ya kiyaye ko to ba za a kashe shi ba matakar yana cikin alkawarin nashi ba za a kashe shi ba saboda haka kun ga ina tsara gaya mana kun ga abubuwan da ke faruwa mu ji cewa ana kashe musulmi a Ogomosho ko ana kashe musulmi a Abba ko ana kashe musulmi a Port Harcourt mu zo nan Kano ko Zaria ko Katsina muna kashe kiristoci wallahi ba musulunci bane wallahi alazim jahiliya ce mahaba idan za ku kashe ku shirya ku je ku kashe can waɗanda ke kashe ƴan uwan amma kasantuwar waɗannan ƴan uwan su ne wallahi alazim ba musulunci bane duk wanda ka bashi amana da alƙawari yazo ya zauna a ƙasar ka yana nan a cikin wannan alƙawarin bai tsogali fitina ba bai tayar da ita ba ba za a kashe shi ba amma in ya tayar to kuma wannan shi ya warware alƙawari da tayar da wannan fitina amma in ya tafi can ƙasar shi ya tayar da wannan alƙawari a can ƙasar shi to nan fa ba za a ce wanda ya rage kuma nan shi bai ji ba bai gani ba a far mishi kullun ku rinka kiyayewa na malam wato wannan shubuhan na amsa ta da jimawa musamman a lacca ta karan bana maganin zoma bana na iya tuna inda na ɗibo maganganun Khalidun al-Ambari Najeriya ƙasa ce ta musulunci to me ake nufi da ƙasar musulunci ita ce ƙasar da ta zama musulmi su suka fi yawa ko da ba shari'ar musulunci ake saboda haka ƙasar da ake shari'ar musulunci ƙasar musulunci ce ƙasar da musulmi su suka fi yawa ƙasar musulunci ce ko da ba shari'ar musulunci ake ba sannan magana constitution kuma na amsa ta ita ma a cikin karatun fiqh sirra ita ce constitution asali ba doka ba ce constitution yarjejeniya ce tsakanin mabambantan mutane da suka zo za su zauna wuri guda ko kuma mabambantan mutane da suka yi da za su zauna a ƙarƙashin wata laima mai faɗi kamar ita Najeriya ne don haka a tsari constitution baya zama doka kuma ba a mai da shi doka domin yarjejeniya ce ta cewa to zama ya haɗa ni da kai zaka gina masallaci a yankin da yake naka ne wani zai gina coci a yankin da yake nashi ne wani kuma in zai shagiyar shi ba zai tsallako yankin wani ba wani kuma in zai talilukan wa'azin shi ba zai a yankin da yake na wani ba misali kai ka yadda eh shi ya yadda eh an rubuta eh shikenan shi yake nufi constitution so da ka ga ba doka bace yarjejeniya ce sai ya tafi yana yin wannan abin a can yankin shi kai ka tafi kana a yankin ka amma kuma wata mu'amala tana iya hada ku to amma daga lokacin da aka maida constitution ya zama doka to sai a dubi abubuwan duk da suka saba wa addini kuma sai a rusa su dan haka shi kanshi constitution din a cikin shi ba a yadda a kakaba abinda ba addini bane to sai mu dawo mu dubi yanzu Najeriya wace irin daula ce Najeriya daula islamiyya ce ina tabbatar maka wannan shine abin da mafi yawancin musulmi kai har da dawa malamai ma ba su yadda haka ba ba su san haka ba a kasar Najeriya daula ce islamiyya me yasa ana duban asali ana kuma duban yadda ake a yanzu to ya rage babu wanda ya hana ku kuyi shari'ar musulunci ku kuka hana kanku da kanku abinda zaka ce to ai kai a'a an aka ce ku ana nufin su waye shugabannin ku yanzu da sarakunan ku da waɗanda suke kai dai ka san yanzu ba za ka kawo Ezekiel ya zama gwamna a Kano ko Zamfara ko Katsina ko Sokoto ba ha kamar yadda Idris ba zai zama gwamna a ainihin Enugu ko Anambra ba ashe kuwa a wannan yankin naku da kuka ki aiki da shari'a ba laifin constitution din bane ko da ba laifin constitution bane yanzu kamar yadda kullun nake fada muku yanzu babu wani constitution da naje na nemi izinin shi na musamman da zan gina makarantar nan babu babu wani constitution da naje ya bani wata takarda saboda zan rinka wannan karantarwa don me dama nan kasan mu ce nan yankin mu ne muna da yanci tun kafin bature ya shigo mu sai fili mu gina makaranta mu gina masallaci mu yi sallah mu yi karatu ba sai mun fada wa sarki ba ko haka abin yake har yanzu ina buga misali ne kyakkyawa da ni kaina ba wata gwamnati a Najeriya da naje na samu te min izini zan gina makaranta ta addini a'a sai dai izinin neman tsarin gini wannan ko kome zaka gina ko kasuwa ce wannan wani abu ne daban saboda gudanuwa da tsari amma a ni albani mai wa'azi zan gina makaranta addinin musulunci ko kun yadda ko wannan bai saba kun babu ka je ka gina sannan wa'azi eh sala speaker kai ta wa'azi ba ruwanka da kowa to ashe kenan daula ce islamiyya yanzu zan tafi wannan abin yanzu in je inda yake ba bangaren daula ce islamiyya ba in yi ana yin zan je a Enugu kai tsaye in yi wannan ba zai yiwu ba to ashe kaga kenan in muka ce Najeriya daula ce islamiyya shine wannan yankin namu da aka ja mu aka ce an hada shi a karkashin constitution da wancan yankin wannan yankin na musulunci ne shine duk abin da aka so a yi na musulunci za a yi babu wanda zai hana dan haka hatta shi constitution din fa bai hana ai aiki da shari'a ba ko daya ya tabbatar ma amma suwaye shegun shine musulmin da ba sa son aiki da shari'a ina son ku gane wannan with all fairness and objectiveness da dukkanin adalci ya kamata mu rinka tsaya muna fahimtar wannan yanzu ku duba tsarin banki na kasar bai hana fa ku kafa Islamic financial institutions ba amma je aka bugo min waya daya daga cikin ɗaliban makarantar nan na Kaduna ya samu aikin banki amma an ce mai sai aske game na ce wace irin shigantaka ce ina aka faɗi wannan sai aske game dan me wai game shi zai rinka furgita mutane ƙarya ne shigantaka ce game ujuku bai taɓa furgita wani inyamur ba sai na musulmi ne zai furgita na ce watsar musu da aikin su wai a zai dan yi aiki ne bayan kwana biyu sai ya tafi jaiz na ce in ya mutu kuma kafin ya samu jaiz din so abinda nake so in nuna muku shine mu rinka tsaya muna fahimtar yadda abubuwan nan suke jama'a yanzu har kafirai su suke zuwa Islamic banking suna bude bai wuce mako guda ba muka yi wani taro jama'a yanzu inyamurai suna neman binnan sunayen su account din su yafi yawa a bankunan musulunci saboda me? Saboda babu na daya babu riba. Yamuri yana son a bashi bashi ba riba. Kuma in yamuri in ya ci bashi yana mayarwa. Da ya karba zuwa lokaci kaza zai takure rinka shan garin rogo rinka abin nan ya hakura sai gonjo ya sa ya mayar a sake bashi mai yawa da haka har ya zauna da kanshi ba irin mu bane da yayi bashin zai bude shago sai je ƙara amarya sai kuma je gidan shi fenti ina fata an gane saboda haka kaga ka tsaya ka fahimta sai suka tashi suna maganganu ran nan sai wani arne ya ba su ansa wancan aboki na nake fadi har ya turo min wani sako a cikin email dina bari zan yi printing insha Allah ta'ala zan ku wani arne sai ba su ansa yace a mutanen nan da suka bude bankunan nan na musulunci da makarantun su na musulunci suka ce ga ka'idojin za su bi na addinin su kuma hukumar bankuna da sha'anin kudi na kasa ba ta hana ba kuma da suka tashi mutanen nan suka ce kowa yazo ya bude account yace amma shi Catholic member ne daga Warri jihar Delta yana gaya musu cewa suna da banki a Warri amma in Christian ne kai in ba Catholic ba ma ba za a karbe ka ba a bankin yace su ko musulmi sun ce kowa yazo ya bude so asalin wato matsaloli da yawa a Najeriya ko ba arna ne suka sabbaba mana ba mu ne ba constitution bane shegantakan mu ce ba wanda ya hana mu aiki da shari'ar 100% ba 100% ba wanda ya hana shine na kawo muku misali at our own level na masu da'awa kuna da ga uslubin da muke karatu a wurin ba wata doka da ta nannade mu ta ce mana amma banda kaza amma da kaza ta ce lasifika ta kalli kaza banda kaza babu to amma yau mai kuɗi nawa ne yana da halin ya gina wannan ba zai ba yana tsoro malamai nawa ne suna da ikon su wa'azin haka ba za su iya ba suna tsoro tsoron me waye hana ka so wannan yankin namu daula ce islamiya muke ciki shigantaku da ake gani kuma ba gwamnatin Najeriya bace shigantakun daga bangarorin mu ne ya rage mana imma mu gyara imma ba mu gyara dan haka kullun nake fadin cewa wallahi ni ina rayuwa ne zuciyata ba ni cikin kunci akan ina jin takaicin wai ina rayuwa ne ba daula ce ta musulunci ba daula ce ta kafirci sai mukan fada haka a cikin babi na siyasa kawai amma wallahi ba abin nan ba na malam eh regulating din da muke so muke abi musulunci ay su shugabannin mu anan arewa in ba su aiki da musulunci ba mu ma sai kuma muke aiki da musulunci su ba su yi ba mu kuma mu ma sai mu yi wa musulunci barna da daidai namu matsayin ba daidai bane su can da suke hanawa waɗannan matasan su su ma abin da suke din ba daidai bane a can amma manyan su suna goyen bayan su saboda su da manyan dukkan su suna da corruption irin wannan na ga muku kadiya wani yayan mu ne a dan nan muciya a fatako da yaje gina gida sai masallaci a cikin gidan kuma masallacin bai da kofa ta waje sai ka shigo ta gate din gidan shi zaka shigo kenan masallacin bai da bambanci da falon shi ka ji daya sannan a wannan lokacin ba lasifika ya sa ba 1996 ne bai sa lasifika ba kenan yanzu wannan masallacin bai da bambanci da me da falon shi nan tashi kiran sallah a cikin gidan ake kiran sallah a cikin gidan ake alwala motoci da babura ba zuwa suke suna parking ba a'a su isu sun san lokaci an kira sallah sun je sai su ainihin fito sai su shigo cikin gidan sai su zo su yi sallah makwabcin sai fito ya taɓa bindiga yace zai harbe shi aka tafi kotu da aka yi kotu da aka tashi shari'a sai aka yi shari'a sai aka goyi bayan shi wancan kafirin me shari'a ka duba me shari'a ya goyi bayan shi amma da yake ya san goyen bayan ƙarya ne sai yana lallashin shi wannan alhaji Mukhtar yana ce mishi to mutane sai kai hakuri saboda ka zo kasar shi ne ka bata mishi rai ba ya so ya kashe ka bane amma ya so ya nuna maka ran shi ya baci ne saboda ka zo ka bata mishi kasar shi da addinin da baya zaton ya gani kai da kake maganar shugabannin su na goyen bayan su kowa ya san masu shari'a ba sa goyen bayan san zuciya amma dubi yanzu karar ya goyi baya dan haka shari'ar da ba ai ba kenan sai aka ce an yi watsi da shari'ar an yi sulhu abinda zaka ce shugabannin su ba su san ya kamata ba su ba su san ya kamata ba fastocin su kuma a matsayin da mu muke dauka na regulation kai gashi ka fadi su kuma fastocin sun fi kowa hauka wannan shi yake nuna maka su complete package ne na mahaukata kuma ba addini suke bi ba a hawa suke bi san zuciya kamar yadda Allah ya faɗi yayi daidai mu ma kuma mu koma muna yin haka mu muke da waɗannan nasoshin su yanzu ba su da ire-iren waɗannan nasoshin ba su da su to kenan yanzu yadda za su zo su yi coci a nan addinin musulunci ya hana a zo a yi coci a ƙasar musulmi yanzu nan kenan Zaria da Katsina da Sokoto da Gwandu da birnin Kebbi da duk ƙasashen nan duk ina ne ƙasashen musulmi a ƙa'ida ba a yin coci idan an zo an samu wata coci a ƙasar da take asalinta ta kiristoci ce suka juye suka zama musulmi ƴan tsirarin kiristocin aka basu suna ibada ran da cocin ta lalace ba za a gyara ba haka za a batta har ta ruguje shikenan a maida ita wani abu wannan ita ce fatawar malaman musulmi malamai abin da za su zo su faɗi shine wannan lokacin da rikicin cocin Kwango ya taso ka san abin ya fi ƙarfin waɗannan hukumomi na ainihin cikin jami'ar Ahmadu Bello dole sun ba da izini sun bari jami'an tsaro duk sun goyi baya kun san cewa kaset din nan da muka yi shine abin da ƙarshe suka ji tsoro suka ce to mutanen cikin gari fa ga maganganun da suka yi amma mutanen cikin gari ba zanga-zanga aka yi ba ba buge-buge ba ƙone-ƙone ba wa'azin muka yi kenan ashe kullum mu tsaya mu yi wa'azin mu faɗi sarakuna su aikata shikenan to amma me ya faru sai zama malamai za su faɗi amma sarakunan ba za su aikata ba masu mulkin ba za su aikata ba to kenan yanzu mu din a arewa mu ma kashi uku ne kamar yadda su ma suke kashi uku malamai masu mulki sannan matasa to yanzu idan sarakuna sun ƙi jin tsoron Allah da masu mulki idan waɗannan sun ƙi jin tsoron Allah matasa mutanen gari to yanzu malamai ma sai su zama irin fastocin su can shi yasa dole ne mu ci gaba da wannan regulation din saboda shari'a ce na'am Allah madaukakin sarki ya taimaka su sa'annan daga cikin wasu kaba'irai in kuka tafi can shafi na 92 waɗanda ainihin sahifa sayyidina Ali take ɗauke da su akwai manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'anatullahi wal mala'ika wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla kun ga wurin ko shafi na 92 wanda di ya danganta zuwa ga wani wanda ba uban shi ba di yadda ubanka yake da kafirci da bid'a di yadda ubanka ya bata maka rai di yadda ubanka ya ci zarafinka har abada in ka zo zaka faɗi sunanka sai ka danganta ga sunan shi domin wannan dangantuwa ba dangantuwa ce ta siyasa ba dangantuwa ce ta jini shin shi ubanka ne ko ba ubanka ba ubanka ne to tunda ubanka ne magana ta ƙare kai baka da wani dalili haka nan wani bawa ne to waye mallake shi wane kuma ya yanta shi to har abadan ana magana wala'i to wala'in shi na wane ne mai shi koda ya suka rabu ina fata an gane to mallan ya tattauna wannan ainihin magana kwarai da gaske to kun ga anan ne mallan ya tattauna wata mas'ala wadda ainihin na dade ina isharar wannan matsala kwarai da gaske duba shafi na 93 jama'a shafi na 93 din nan kun san ya tattauna maganganu dangane da al-iddau ila ghayr al-ab ko aw al-intima ila ghayr al-mawali ina fata an gane ko ta magana ne mai matukar muhimmanci dangane da mata idan suka yi aure din nan an gane sai ga mace da ta yi aure shikenan sai ta koma tana dangantuwa zuwa ga miji ko to wannan yana daga cikin kuskure mai girma kwarai da gaske kun ga wurin wato har alama ne na taba sa wurin shi ita kanta alaman na jin ba wanda ya gade da inda malami yake magana eh lattakillaha ula'in niswa ala ayyati hal magana da ita ce dama dangane da rashin halaccin mata da suke danganta sunaye zuwa ga ainihin masajansu wato sunan mahaifinta Abdullahi ana kiranta Rahmatu Abdullahi yanzu tana aure sai kaji ta koma ana ce mata Rahmatu Isa saboda sunan mijinta Isa to ran da mijin ya rasu ko kuma suka rabu sai kaji ta sake dawowa ga Abdullahi tana samun wani miji kuma sai kaji ta koma Rahmatu Ibrahim to duk wannan yana daga cikin abubuwan da malam ya tattauna akai a ina ne yawa gashi na yawa gashi inda yace walita'tabir bidhalika ha'ula'in niswa allati ko yajraina wara'a 'adatin gharbiyya matan nan da suke gudanuwa a bisa al'adu irin na yammacin duniya to sai su ji tsoron Allah fayantasibna ila ghairi aba'ihinna ba'da zawajihinna sai ga suna dangantuwa zuwa ga abin nan mazajen su bayan sun yi aure to wannan ainihin haramun ne sannan na daga cikin darasin da sahifa take dauke da shi na kaba'irai la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah wanda diye yanka ga wani wanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya la'ance shi to ina so ku duba jama'a yanka da mahauci yake domin ya sayar da nama wannan yankan lillahi ne ma'anar lillahi wato kasuwanci ne zai yi ya samo wa da musulmi naman da Allah ya halatta abin da yasa wannan matsala ta taba tasowa ne wadda take nuna takaituwa wajen fahimta addini wasu suka ce wai abin da ake nufi da yanka lillahi sai in za ka yi sadaka ne ko in yanka ne na suna ko yankan layya shine lillahi amma mahauci da yake yanka to wannan ba lillahi bane wai ai kasuwanci ne hani na kan wato wani kwakwalwar wata kwakwalwar ta tashi bata ma malam sai kaga ta yi over bata batan ma har ya wuce abin da zaka ce wannan mahaucin musulmi ne wannan naman sayarwa zai yi don mai don ya samar wa da musulmi naman da ya halatta sai zo yanka bismillahi don haka lillahi ne ba wai sai sadaka ce kawai lillahi ba mu kullum fi sabilillahi fi sabilillahi ita ce ta dami to sa'annan la'ana Allahu man saraqa manar al-ard a wata riwaya ina ji mun karanta man ghayyara manar al-ard irin beacons da ake sa da alamomi waɗanda ke nuna iyakoki jama'a Allah ya la'anci duk wanda ya sauya su lallai ka bar su a yadda suke ina fatan kun fahimta an yi iyaka ga iyakar filinka ga iyakar filina sai ka zo ka sace wannan sai zo wuri ya rube ko kuma sai ka zo ka matsa dan ka ƙara fadi ko kuma makamancin haka Allah ya la'anci wanda ya haka sa'annan la'ana Allahu man la'ana walidahu wanda duk ya tsine wa mahaifin shi Allah madaukakin sarki ya ainihin la'ance shi, tsine wa uba ko ka tsine wa ubanka kai tsaye, to galibi mutane haka ba za ta yi ba mutum zai ga. A in ka tsine wa uban wani sai ya zo ya tsine wa ubanka shikenan tsinuwar ta dawo kai kai, kamar yadda waɗansu hadisai suka bayyana. Kenan wannan yana nuna akwai bayani dangane da haramcin saba wa iyaye. Sa'an nan sai la'ana Allahu man awa muhdisan. Muhdisan anan ya shafi mai bid'a, ya shafi mai sabo, mai shegantaka kowace iri. To waɗannan abubuwan wajibi ne jama'a sai su kiyaye. Dan haka wallahi hatta a ce za su yi wata bid'a, su zo su daura lasifika katangar gidanku ko makamantan haka, ko kuma kai electrician ne ka je kai musu aiki, ko carpenter ne ka je ka kafa musu rumfa, ya shafi wannan. Ko kuma matarka tana sai da wani alkaki su kawo kuɗi ta yi musu, duk wannan iwa'i ne na muhdis. To balle ba da haya da sauran abubuwa makamantan haka. Shi yasa ina tausayawa musulmi waɗanda kawai abin da ya dame su a yau shine sai gida ya zuba ƴan haya a ciki, sai gida ya zuba kaza, sai gida ya yi kaza, kawai bai damu su waye za su zauna, me za su yi a ciki. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Da ƙarshe ina ƙara tunasar shiku wannan littafi Kitabatu Sunna, wanda shi ainihin wannan Professor Rafa'atu Fawzi Abdul Muttalib ya rubuta, fi ahdai Nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahaba ridwanullahi alaihim. Allah madaukakin sarki ya saka malamin da alheri. Dan haka waɗannan littafai da sunan za mu aje su, suna da ainihin cikin makaranta a aje su anan, duk wanda yake bukata duk sanda kake bukata insha Allah. Dan haka in Allah ya so karatu zai koma zalla zuwa ga karatun ainihin littafi, a inda in ba ku manta ba za mu tashi Juhudul Imamaini, ko haka ne? Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. An mutum ya zo zai sai yadi ka sayar mai, amma ka san ya siya ga bid'a zai je bokanci, zai je tsafi, zai je haramun ne, yana daga cikin iwa na dan bid'a. Na'am, kuka ce ina ne? Shi tadwini sunna. Na'am. Na'am. Wa alaikum salam. Bai halatta ba irin waɗannan hijabai da na kira hijabai na karuwan jahiliya, waɗannan masu shakin wanda za ga yana rawa yana fitar da kusurwoyin jikin mace, an sa shi amma kawai gyale ne, amma sai aka ɗinka shi da salon hijabi, bai halatta ka siyar ba. Wato duk waɗannan suna daga cikin sana'o'i waɗanda haramun ne. Professor Aminul Hajj daga ƙasar Sudan, wani babban malami, ya rubuta wani littafi wanda yake ya tabo sana'o'i na haramun a duniyar nan waɗanda mutane suke, wallahi jama'a kowa ya taka tsantsan. Amma shari'ar musulunci bata kallafa maka mutum ya zo zai auni hatsi a wurinka ka ce giya za kai ko ba kaza, amma kai ka san abin da zai ke ne, wallahi bai halatta ka siyar mishi ba. Kuma Allah zai iya jarabtarka ya zama in ya zo ma har bugun kirji yake yi. Sai ya zo ne zai sai ainihin masara da za su je za su yi burkutu, saboda haka ana ta sayar mishi, kai kuma ga taka ga ka baka da kokobo, kuma jarabawa ce, jarabawa ce wallahi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan mas'ala ce babba insha Allah. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Babu laifi, dan bid'a ne wai za ka dauki sadaka ka bashi yana bukatar ci, babu laifi. Ai ana magana ne akan abin da zai taimake shi akan bid'a shi. Amma wannan umumin hadisai na ciyarwa ga sunan ko kafiri ne ka shayar da shi matukar yana bukata, kana da lada, wannan babu laifi insha Allah. Wa alaikum salam. Haramun ne. Duk mun tattauna wannan, yana nan a cikin wannan littafi Hukumu Bina'il Kana'is. Ai lokacin da shi nayi wannan lecture shi wani professor da nuna mishi, nace kaga lecture nan fa wanda muka kawo muku dauki ina mishi nace da wannan muka yace wannan littafin nace yace kai lecture nan very powerful yace wallahi ba irin rubuce-rubucen da basu yi ba su professors daga ABU da menene ce gadangada yace kana yin kasar din ne yace shike sai kawa kace to mutanen gari fa wallahi sun dauka shikenan Allah ya kiyaye wa alaikum salam ya danganta me yanka alade yanka ko liman ne yanka alade da sunan Allah ba za a ci ba amma kafiri ne krista ko kafiri ne ba yahude sai yanka an fahimta ko da bai ce bismillah ba abin da yanka ana ci rago ne kaza ce za a iya ci saboda umumin wannan aya ta ma'ida ina fata an gane wasu malamai ma suna cewa ko da ji akai wajen yankan ya ce bismil masih da sunan Yehu al-Yesu al-Masihu suka ce za a iya ci hujjar su ita ce ta'amuhu ne in ga karanta Ibn al-Arabi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an ya tattauna matsalar kwarai da gaske in ga karanta Qardawi a cikin littafin shi Al-Halal wal-Haram to Nawawi ko a cikin Al-Majmu'u Sharhul Muhazzab sai yace ragon layyakka ma in baka yanka ba ka kira shi yanka maka wato yanzu muna magana ne ta ilimi ba muna magana tunaninmu da perception dinmu da ragon layyakka ma yace in baka iya ba zaka iya kiran shi okonko eh naga ka iya yanka zo ka yanka min ragon nan yace kuma layyata yi yana na a cikin al-majmu'u sharhul muhazzab na'am wa alaikum salam ya zama gidan boka zaka iya zama matukar bokancin shi ba zai shafe ka ba ai abun ba wai yadda yazo bane haka yake tafiya a'a abun ba kai da aka hana ka ka ba boka haya kai ma kuma an hana ka ka kama gidan shi haya a'a sai in abun yana da alaka da bokancin shi ta kusa ko ta nesa to nan ba ruwanka da wannan ba wannan za a duba ba abinda za a duba shine zaman ka a wurin yana haɓaka bokancin shi eh yanzu kai a ce albani ma yana haya a gidan wani sai a ce ah ta albani ma ya da shi kenan inda haram ne albani ba zai zauna a haya to kaga yanzu zaman albani a gidan yana promoting yana haɓaka yana gyara abin kenan ma wani zai ce ah to kai da Allah ku rabu da su zafin kan addini ne sun fi su wani ne za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah